To babu man
sa'alahu huwa qa'imun aliman jalisan,
wato shi wannan hadisi Buhari ya ruwaito shi fiye da waje goma. Hadisin nan na kissar Annabi Musa da Hariru, Buhari ya ruwaito shi a fiye da waje goma. Kuma hadisi ya kunshi ruwaya tabi'i daga tabi'i, ya kunshi ruwaya sahabi daga sahabi. Kuma a cikinsa yi amfani da haddasada, ayi amfani da ahabarada, haka da ayi amfani da haddasadi, ayi amfani da ahabarade, duk a cikin wannan ruwayar wannan hadisi. Kuma hadisi da ya kunshi masaloli masu girma, wanda suke nuna cewa wanda yake ya kai matsayin a sallama masa, to a ce za a yi masa jayayya sai ya zama ba karamar katobara za a yi ba. Domin ko wanda duk yake ya san Allah, ya san addinin Allah, to abin da duk zai a addini zai zama yana da mafita. Sai dai kai da iliminka bai kai ba ka ringa ganin cewa ai bai da mafita. Yanda yake ya zo a wannan kissar Hadiru yawa Annabi Musa bayani cikakke a ƙarshe kan duk abin da aka yi. Amma safinatu fa kana lil masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu ana ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wa amma al gulamu fa kana abahu mu'minain wa amma al jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati ba kana tatahu kanzul lahum. Shi yasa duk wanda yake ya isa an sallama gare shi, wanda yake ya fi ka sani, to ka sallama gare shi, kake ce zakai masa jayayya. Kakkace za ka yi masa jayayya, abin da ya sai zama yana da mafita da yawa kai ba ka san wannan ba. To babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan, babu wanda ya tambayi malami alhali shi mai tambayan yana tsaye, shi ko malamin da ake tambaya yana zaune.
Da sana Usman kala akhbarana jarirun amma surin an abi wa'ilin an abi Musa kala,
wato an karbo daga Abi Musa al-Ash'ari kala yace wato wannan isnadin, wasu da yawa suna cewa duk isnadin da suka kai ga Abu Musa al-Ash'ari to ya kowane isnadi shine ruwayar Mansuru daga Abu Wa'ilin daga Abu Musa. Wani mutum ya zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi, ya Rasulullahi,
mal qitalu fi sabilillahi,
menene yin yaki, wani yaki ne za a ce an yi ne don a taimakawa addinin Allah, wani yaƙi ne za a yi kiransa yaƙin da aka yi don a taimakawa addinin Allah, don akan samu wani a cikinmu wanda yakan yi yaƙi don an aikata abin da ya fusata masa rai. Akwai wanda yaƙin da ya ba komai ya jawo yaƙin nasa ba sai ɓacin rai, akwai kuma wanda yake yin yaƙi wato don ya nuna ƙyamarsa da wani abu, an masa wani abu ko an wa wani nasa wani abu wanda yake ganin wannan abin samsam ba za ta sabu ba, shi ya sa yi yaƙi, ba wai ya yi yaƙi ne don duban Allah ba. Mazala sai ya ɗago kansa zuwa mai tambayar nan, wanda shi mai tambayar yana tsaye ne, manzon Allah ko yana zaune, ya ce ba abin da ya sa aka ce Annabi ya ɗago kansa gare shi sai ko don cewa shi mai tambayar ya yi tambayar ne alhali yana tsaye.
Faƙala
sai manzon Allah ya ce da shi,
man ƙatala litakuna kalimatullahi al-ulya,
wanda duk ya yaƙi ba don komai ba, a'a domin a ce kalmar Allah ta zamo ita ce maɗaukakiya. To wannan yaƙin nasa ya yi ne don taimakawa addinin Allah, ya yi yaƙi ne don Allah, shi ya sa a yi yaƙi ba don kare ƙasa ba, ba don kare ƙabila ba, ba don kare al'umma ba, ba don kare komai ba, don kalmar Allah ta zamo maɗaukakiya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, ku yaƙi kafirai har ya zama a rasa rigima a duniya, duk rigima abin da ke jawo ta barin tsarin Allah, matuƙar za a bi tsarin Allah to an kuɓuta daga duk wata rigima, amma duk wata rigima in kaga ta zo to barin tsarin Allah subhanahu wataala. Shi yasa ku yaƙi kafirai don maganin rigima ya zama biyayya da yadda ta dawo ga Allah gaba daya bayi su yadda mutanen duniya gaba daya su zama sun yadda su bi tsarin Allah to
babu su'al wal futiya inda rayil jumari
babin cewa daidai ne mai tambaya ya tambaya lokacin da ake jifan duwar wasu a aikin haji cewa ana cikin jifan duwar wasu bai hana mai tambaya ya tambaya ba haka nan ba da fatuwa shi wanda aka tambaya din yana jifan duwar wasun ya iya ba da fatuwa daidai ne ba laifi ba
حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن قلعه عبد الله بن عمرو قال
عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي
rayatun
nabiy sallallahu alaihi wasallama
indal jamrat
ya in dutsan akaba in an ce al jamratu da al to ya zama dutsan akaba ake nufi idan ta farko ake nufi ko ta tsakiya to sai a fade su da rafa jamratun gare su amma in aka sa al aka bari kawai to jamratul akaba ake nufi shi yasa al din a hadiya ce ta karshe dai ta babbar babbar kenan sai wanda ta fi kusa da makka alhali ana tambayar manzo wani mutum ya zo ya ce ya rasulallahi na manta kafin a ce na jefa akaba sai na soke hadaya ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to shi kenan yanzu ka je kai jifa ba wani laifi a kanka ba sai ka sake hadayar ba hadayar da kai ta farko ta wadatar da kai a nan akwai saɓani tsakanin malamai akwai wanda suka ɗauka wannan fatuwar da tana nan ta haɗa kowa duk wanda ya mance bai yi jifa ba ya yi hadaya wato bai jifa na farko ba jifan da ake ranar sallah wanda haƙƙi a fara yinsa kafin a ce za a soke hadaya to amma wanda ya bace suka ce ai ba komai ba sai ya sake hadayar ba inda ya fara yin hadayar sannan ya jefa amma kamar malikawa zancen da ya fi shura a wajensu shine cewa ana buƙatar ya sake hadaya ana buƙatar cewa ya sake hadaya to shi yasa su a zasu cewa ba ka da laifin wato ba zunubi a kanka amma ba cewa ba sai ka sake ba sai wani ma mai tambayar su wajen ya ce ya rasulallahi na mance na aske kaina kafin a ce na soke hadaya ta
kala
Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka soke hadaya ta ka ba laifi gabatar da askin da kai bisa soke hadaya ka ba laifi wato shi ma dai anan malikawa suka ce ma'ana ba laifi a kanka ba kai zunubi ba amma kuma sai ka yi fidya saboda askin da kai kafin a ce ka yi hadaya shi yasa wannan waje ne da ya kamata a kula da yawa kwarai-kwarai so da yawa alhazanmu hadaya takan wajaba a kansu amma ba za su soke hadayar ranar sallah ba sai sun zo maka sun yi dawafin ifara kuma suna dawafin ifara suke za su yi aski ko za su yi sai sai sun koma mina a kwanukan mina karshenta sai kashe gari ko ɗaya kashe garin ma sannan ne za a yi maganar yin hadaya to haka ba daidai ba ne a masabar malikawa domin haka zai bayi zuwa cewa a ce ana buƙatar ba mutum sai ya yi fidya bayan hadayar kuma sai ya yi fidya domin wannan askin da ya yi kafin a ce ya yi hadayarsa ya wajabta masa yin fidya kamar ya yi wato jin daɗi ne ya aikata abin da yake roho ne gare shi alhali bai riga ya gama aikinsa ba haƙƙinsa a ce ya yi wato hadayar kafin a ce aski ko ya sai-sai kamar su malaman suka ce to ai zahirin hadisin ya nuna ba komai musamman in mutum mantuwa ya shi ya sa kenan wanda yake ya yi da mantuwa ba laifi kenan to wanda ya fata fuskar jahilci wanda ya ta fuskar rashin sani inda yake wajen malamai da yawa da suke cewa yo ai ibadu rashin sani ba hanzari ba ne dan haƙƙin bawa ya tsaya ya koya sai su ce kenan har yanzu fidiyan nan tana nan a kansa cewa bai sani ba ai ba hanzari ba ne ya tsaya ya koya mana wannan amma akwai wasu kadan da suke ganin to ai shi ma wanda yake jahilin hukuncin su ya iya zamowa daya da wanda yake mance da da wanda yake yayi mantuwa to su da asalin malikawa shine guri dewa a ibada rashin sani ba hujja bace rashin sani ba hujja bace haƙin bawa ya tsaya ya koya to yanda a ƙarshen manzuman nan ta ba haram aka kawo salasuna la uzurun bi jahalin yurabiha wa zidha min al'azari tis'an ko ashiran fataka mulako to
wasu ila ayyashin kuddima
a wannan matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba tambaye shi ba daga wani abu da aka gabatar da shi wanda haƙinsa a jinkirta ko wani abu da aka jinkirta ba a yi shi ba sai daga baya wanda haƙinsa a ce an yi shi tun farko sai ko ya ce da mai tambayar ka je ka yi ba wani laifi a kanka ba wani laifi a kanka to
babu qaulillahi ta'ala
wato malamai da suke cewa wato a wannan matsayin an samu sauka ta rahama ne abin wato rahama umumiyya wadda take hukunta a ce mutum ko abin da yayi ba yanda aka ce yayi ba yayi to amma sai a ce an yafe masa akan sami irin wannan inna lirabbikum fi ayyami darikum nafahati to yana cikin irin wannan nafahatu din babu qaulillahi ta'ala babu fado ubangiji tabaaraka wa ta'ala ba abinda aka baku daga ilimi sai dan kadan abinda aka baku ku mutane ko duk halitta ma gaba daya ba sai lalle ta mutane ba a cikin ilimi abu ne wanda yake dan kadan
حدثنا قيس بن حسين قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال
يا كرب دغ عبد الله بن مسعود قال يتي
بينا انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم
واتو ne yana cikin mafi ingancin isnadan Abdul Rahman Mas'ud dace a amashu ya ruwaito daga Ibrahim an-Nahai daga Alqamatu shi kuma daga Abdul Rahman Mas'ud yace ga maka ina tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin da yake ba gini a cikin Madina
wani tawakkau ala asibin ma'ahu
alhali yana dogara da wata tankar dabino da take tare da shi
amara bi nafarin min alyahudi
sai huce wasu jama'a daga Yahudawa
faqala ba'dhum li ba'din
sai wasu a cikin su suka ringa cewa da wasu
saluhu ane ruhi
ku tambaye shi menene rai menene hakikanin rai
wa qala ba'dhum
wasu ku a cikin su suka ce
la tasalu
ku kuce za ku tambaye shi
la jufi bi shay'in takrahunahu
kai ya kawo muku magana da ba za ku so ba tayo tambaye da kuka masa ya kawo muku magana da ba za ku so ba
wa qala ba'dhum
wasu suka ce
ai
wallahi sai mun tambaye shi masu taurin kai a cikin su suka ce ai duk abin da ma zai faru ya faru man sai sun yi tambaya
fa qama rajulun minhum
wani mutum a cikin su sai ya miƙe
fa qala
yace ya abul qasim menene rai
fa sakata
maza Allah ya shiru
wa qultu
yace abul rasul yace zai ce a zuciyata lalle wahayi ake masa
fa qumtu
da tsaya kusa da shi
falan man jala an
yayin da wahayin yayi daga gare shi
fa qala
sai ya faɗa musu ayar da aka saukar masa ita ce wa yasalu daka anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min alilmi illa qalila a kira Abdullah ibn Mas'ud wa ma utu وَمَا أُوتُوا مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نعم يهودawa suna tambaye kai rasulullah menene rai ce ne da sulamin rai magana ce wanda sai Allah ne ya san hakikar menene rai ya rai yake ya rai yake kukan abinda duk aka ba su su masu tambaye nan daga ilimi ne dan kankane an ba su abu ne dan kankane
قال
الأعمش سليمان بن مهران شيني أعمش يجي وانا هنا تكيم مكران تاغو مشاهدوكو تو
هكذا في قراءتنا
واتو فالأعمش الكوفي تو واتو أعمش ينا تكيم مكران تنكوفا شي قراءة ستنا تكيم شاهد اني بات تكيم غوما تنا تكيم غوما تنا تكيم غوما مو هكا قراءة متكي وما أوتو من العلم إلا قليلا to wato shi yasa malamai da yawa suka ce ba daidai bane mutum ya ce zai tsaya bincike menene hakikanin rai wala ta hurfin ruhi izma warada nasun sha'an shari'i lakin warada an malikin hi suratun kal jasadi ba hasbukan nasu bi haza sanadi kakkace zaka tsaya binciken ya hakikan rai yake domin ba wani nasi wanda ya ayyana ya hakikan rai yake wanda ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai rawaito daga imam malik ya ce ran kowane abu wata sura ce latifa wadda take daidai take da jikinsa a daidai yanda surar jikinsa take haka surar radda sai yake amma illa iyaka ita surar radda sura ce wadda take latifa kamar haske ba jiki bace ba jiki bace amma kuma yadda take kamar yadda jikinsa yake to
babu ma taraka baral ikhtiyari
babu wanda ya bar sashin abinda aka bashi zabi a cikin ya aikata ko ya bari
mahafata an ya gasura kuma warin nasu an
da wato ko ya fadi magana da aka bashi zabi ya fada ko ya ki fada din abinda ya ki fada din don gudun kada ya zama wasu cikin mutane fahimtar su ba ta kai su gane ba su fada a cikin abinda yake ya fi tsanani daga a ce an fada musu daga fada musu din shine su dauke shi bayan da ake nufi daga gare shi ba duk magana da za a fada mutane ta jawo su dauka su yi mata daukan da ba haka ake nufi ba to ai a kyale su ka a fada musu yafi alheri a fada wa mutane magana da take ta kai fahimtar su ta kai ta gane me ake nufi da magana amma ba a fada musu magana da ta shallake fahimtar su ba wanda za su yi masa mummunan dauka
da sana Ubaydillah ibn Musa an Isra'ila an Abi Isaka an al-Aswadi qala ibn Zubair
Abdullah ibn Zubair ya ce da ni
qala Aisha tusuru ilayka kaseera
Aisha takan yi asiri da kai asiri mai yawa so duk ne zai da yana cikin manyan almajiran sayyidatuna Aisha
amma hajjar sarka fil ka'abati
me ta fada ma game da maganar ka'aba
qultu
sai nace ai abinda Aisha ta fada min ta ce da ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
ya Aisha
ke Aisha
laula ka muke hadisu ahadu
in banda cewa mutananki basu dade da shiga musulunci ba in banda cewa mutanen Makka basu dade da shiga musulunci ba
lana qartul ka'abata
da wato basu dade da barin kafirci ba sun da shigar su musulunci ba a dade ba manzo Allah ya ce wallahi da na rusa ka'aba
faj'al haba baini
in ya so ummata kofa biyu yanda annabi Ibrahim ya gina ta da ta annabi Ibrahim ya gina ta da kofa biyu ne kofa daya tana kusa da Hajarul Aswad daga an kwana daga Hajarul Aswad sai a je inda kofar take daya kofar kuma tana wajen Hajarul Yamani ko rukunul Yamani
babu ne da kullun nasu
daya kofar dan shiga daya kofa ta shiga
babu ya fara
daya kofa kuma ta fita daya kofar mutane su ringa shiga ta ita daya kofar mutane su ringa fitowa da can haka annabi Ibrahim yayi Ka'aba amma su Quraishawa da za su sake gina Ka'aba shine suka yi mata kofa daya wajen cewa to me a bar ma shigar mutanen ma a hana mutanen ma shiga man dan ya zama su nuna isa sai su ne suke da damar shiga amma baki ba su da damar shiga
fa ala ibn Zubairi
shi yasa wato wakacin da ya zama an rusa shashen bangon Ka'aba an bukata cewa a sake gina Ka'aba da Ibn Zubair zai gina Ka'abar sai ya gina Ka'abar da kofa biyu kuma kofofin duk daga kasa ba sai an kama wani igiya ko an hawo mata takala balle a shiga ba balle a ce sai an yi haka ne za a iya shiga to
babu man hasabil ilmi qauman duna qaumin,
babu wanda yake bance wasu jama'a da ilimi banda wasu.
Karahiyatu Allah ya famu,
dan gudun kada su wa'anda aka fada wanda ba a fada wa din ba, inda an fada musu ya zama basu fahimci me ake nufi da ilimin ba, basu fahimci me ake nufi da ilimin ba.
Wa qala aliyun,
sayyidina Ali yace, duk sanda za ku fada wa mutane magana, ku fada musu maganar da za su iya gane me ake nufi da ita. Yanzu kuna so a ringa cewa Allah ya faɗi maganar da ba haka take ba, ko manzo ya faɗi maganar da ba haka take ba? Wato an yi kazzaba Allahu wa rasuluhu, a ce Allah ya faɗi maganar da ba haka take ba, ko a ce raza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi maganar da ba haka take ba?
Da sunan Ubaydillahi ibn Musa, amma rukuna farhujin hadithu fayli an Ali ibn Zalika.
Wato hadisin nan da ya kawo shi da mu'allaki shi ne ya dawo ya faɗi isnadinsa, hadisi wanda yake mawqufi, hadisi wanda yake mawqufi. Wato hadisin a iya cewa yana cikin Sulasiyatul Buhari, saboda tsakaninsa da sahabi a hadisin mutum biyu ne, tunda shi Abu Dufail din nan Amr ibn Wasilata sahabi ne, ko da yake ya karbo hadisin ne daga sahabi kamar sa, to amma hadisin ma da mun iya kasa sahabin, hadisi ne wanda yake mawqufi. To
haddasa Ishaqu bin Ibrahim ala haddasa Mu'adh bin Hisham ala haddasa Niyabi an qatadata ala haddasa Anas bin Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤاذ رديفه
نزال صلى الله عليه وسلم الحالي مؤاذ ينا ابن أوكنسا بس سدي ياتوك مؤاذ أباين دبت ديكي كي
قال
ياتي دشي
يا مؤاذ بن جبل
يا مؤاذ بن جبل
قال
sai Mu'azu ya ce, na amsa kiranka ya Rasulallah, dukkan wanda ya amsa kiranka ya azurta. Sai manzo Allah ya ce, ya Mu'azu. Mu'azu ya sake amsawa da cewa labbaika ya Rasulallah wa sadaika har sau uku. Sai nan manzo Allah ya ce da shi, ka sani ba wanda zai shaida cewa ba wanda za a bauta wa in ba Allah ba, ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba, cewa kuma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, ya zama ya shaida ko da gaskatawa daga zuciyarsa, sai ko Ubangiji ya hana wuta ta ci namansa, ba inda za a yi wuta ta taɓa shi.
Ala
yace Mu'adh ibn Jabal yace ya Rasulullah,
afala
ukhbiru bihin nasa, bana fada wa mutane ba, in ya so su minna da haka?
Ala
sai manzon Allah yace,
idan yattakilu,
ai kuma in sun ji wannan magana sai su dogara da cewa ai su sun shaida la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Wa khabara bi
amma Mu'azu ya faɗi wannan magana da annabi ya faɗa masa da ya ga mutuwa ta zo masa. Mu'azu bin Jabal ne wafati ne hijira ta 18, shi ya sa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama bai daɗe ba. To, don fita daga laifi, don kai ya zamo ya yi laifin ɓoye ilimi.
Haddasana Musaddadun, qala haddasana Mu'tamirun, qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anasan, qala zikra li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
an fada min cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Mu'azu,
mallaki Allah,
wanda di ya gamu da Allah ba alhali bai tare da wani abu da Allah,
da kalal jannata,
ba makawa zai shiga aljanna.
Qala
yace, Mu'azu ya ce, ba na yi wa mutane albishir ba da wannan maganar? Sai manzon Allah ya ce, kakkace za ka yi musu albishir, ina tsoron kar su ce za su dogara da shaida wasu cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, su ƙi tsayawa su yi ayyuka na kirki. To,
alhamdulillah,
wannan babi ne a game da menene hukuncin kunya a game da ilimi, wanda bai sani ba yace zai nuna kunya a wajen rashin sanin nasa daidai ne ko ba daidai ba mujahidu yace mujahid ibn jabal wato daya daga cikin manyan tabi'ai
la
ya'lamu al-ilma mustahay wanda dai yace shi yana jin kunya mai jin kunya ba zai koyi ilimi ba domin ku abin da ya dace ya tambaya sai kasa tambaya yana jin kunya daga tambaya shi yasa mai jin kunya ba zai iya neman ilimi ba ko ba zai iya koyan ilimi ba shi yasa kunya aba ce mai girma yanda ya zo a hadisi al-haya'u min al-iman amma aka ce banda wajen neman ilimi wajen neman ilimi duk abin da baka sani ba to kakka ji kunya ka tambaya kakka ce kai kana jin kunya ne shi ya hana ka ka tambaya wala mustakbiru nabi mutun nabi ba yanda za a iya ilimi ba yanda za a iya koyi ilimi shine mai girman kai ilimi bai haduwa da girman kai wanda duk yake mai girman kai to sai ya ta zaman sa da girman kan nasa Aisha radiyallahu ta'ala anhu tace wannan hadisin da Buhari ya kawo shi mu'allaki to Muslim ya kawo shi da isnadi ya kawo shi da cikakken isnadi kai madalla mata wa'annan mata mata mutan Madina wa'annan mata kam lalle matan kirki ne me yasa ta faɗa haka lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqahana fi dini a saboda cewa kunya ba ta hana su tsaya su koyi ilimin addini lamarin addini duk abin da ba su sani ba ba sa cewa suna jin kunya ba za su tambaya ba a tsayawa suke su tambaya ta karbo Zainabu yar Ummu Salama wato rabibatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadda yake an ce ta yi wafati hijira ta 73 to ta karbo daga mahaifiyarta ita ce Ummu Salama matar manzo sallallahu alaihi wasallama qalat Ummu Salama tace Ummu Sulaimi tazo wato Ummu Sulaimi dinnan mutuniyar Madina wato yar Milhana Milhana sunan mahaifinta wato ita ce mahaifiyar Sayyidina Anas ibn Malik tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Ummu Sulaimi tace ya Rasulullah Ubangiji bai barin fadar gaskiya magana ta gaskiya ba daidai ne a ce za a ji kunyar fadar ta ba wanka na wajaba akan mace idan ta yi mafarki idan mace ta yi mafarkin namiji yana saduwa da ita sai a ce sai ta yi wanka ko kokaga shine tambayar da Ummu Sulaimi ta zo da ita wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce magana ce ta ilimi ba za ta ce za ta ji kunya a ciki ba dan ko ba daidai bane sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita kware kuwa wanka zai wajaba akan ta an da ya zamo mani ya fito daga gare ta sai Ummu Salama ta rillibe fuskarta da ta ji wannan tambayar ta Ummu Sulaimi ita abin yi mata nauyi tana jin kunya sai ta rufe fuskarta ta ce ya Rasulullahi ashe mace ma tana mafarki ashe zai yi a ce mafarki mace ta yi mafarkin namiji yana saduwa da ita sai manzo Allah ya ce kwarai kuwa kwarai kuwa hannunki ta taba kasa hannunki ta taba kasa idan ke a daukanki mani bai fitowa daga mace ta ya ake daye kama da uwa ai dan zama washi da ana halittar sa ne daga mani namiji da kuma maniyin mace shi yasa wani lokacin sai ta yi ya zama maniyin macen yarin jaya sai da ya zama ya fito ya fi kama da uwarsa akwai kiran rusar wahalta ta limul mar'atu to wato na hadisin na Imam Malik ne to cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata bishiya a cikin bishiyoyi da ganyenta bai faduwa ganyenta baya faduwa kasa ita wannan bishiyar da ita za a kwatanta musulmi ita ce misalin musulmi wato shi musulmi koyaushe a cikin daukaka yake a cikin cewa alherinsa ba sa zubewa ba musulmi alherinsa baya zubewa kamar yadda ita wannan bishiyar ganyenta baya faduwa ku faɗa min wata bishiya ce take da wannan sifa Abdullahi ibn Umar yace sai mutane suka fada a cikin bishiyoyin da ke fitowa a ƙauyuka amma Abdullahi ibn Umar yace ni zuciyata ta ringa tunanin ko dabiniya ake nufi bishiyar dabino ake nufi Abdullahi ibn Umar yace sai na ji kunya magana saboda a wajen akwai manya sa'o'in ubana da ma wanda suka girme shi a wajen shi yasa sai na ji kunya ina karami ka a ce na bude baki ne magana a ƙarshe dai suka ce ya rasulullahi ka ba mu labari wannan bishiyar wace bishiya ce haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba wata bishiya bace bishiyar dabino an taba ganin kabar dabino ta fado kabar dabino ai ba ta fadowa kasa ba na za a yi kaga kabar dabino ta fado kasa sai dai a tare da tankas to Abdullahi ya ce Abdullahi ibn Umar ya ce da muka je gida sai na faɗa wa mahaifina wato Sayyidina Umar tunanin ni da ne a zuciyata cewa tunda annabi ya faɗi maganar ni zuciyata take bani cewa ai dabino ake nufi sai Sayyidina Umar ya ce da ni sai uban nawa ya ce da ni a ce kai din nan ka faɗa a ce wannan tambaya da aka yi kai ka ba da amsarta ya fi soyuwa zuwa gare ni daga a ce na mallaki abu kaza ko abu kaza a ce ɗana a magana ta ilimi ya yi fice ai zan yi murna da ita fiye da komai a ce na mallaki komai
babu
to wannan babi ne wanda ya ji kunya a wajen tambaya a maimakon shi kansa ya tambaya ya umarci waninsa cewa ya masa tambayar a maimakon shi ya tambayar ya umarci wani a baya an yi magana cewa jin kunya ba daidai ba ne a ilimi to amma akwai inda kunya take kamawa dole to kamar irin nan tunda dai babban manufa a samu sanin to ko da wani ka umarta kai da kake jin kunya ya tambayo ma shikenan a sai zamo daidai tunda dai a haka din ma dai manufar za ta samu koyaushe ana duban hanyar tabbatar da manufa ne to
dafna musaddadun dafna Abdullahi bin Dawuda an al'amashi an munzirin sauri
hanafiyyati ya kawo daga Muhammad ibn al-Hanafiya wato dan sayyidina Ali dan sayyidina Ali amma shi ba dan Fatima bane mahaifiyarsa sunanta Hawlatu bintu Ja'far daga Banu Hanifata wato mutanen Yamama tana cikin wa'anda aka kamo sanda aka yaki da Musailamatul Kazzabi to shine ta haifar wa Sayyidina Ali wannan dana sa wanda yana cikin manyan malamai wasu sun ce yawa fati hijira ta 80 wasu suka ce hijira ta 81 a wata ruwayar ma aka ce ai sai da ya kai hijira ta 114 to ya karbo daga mahaifinsa Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu
ala
Sayyidina Ali yace
kuntu rajulan mazaa
na kasance mutun ne wanda mazi ke yawan fitowa daga gare ni mazi yakan yawaita fitowa daga gare ni
amantu miqdada
sai na umarci miqdado cewa wato miqdad ibn al-aswadi wanda ake dangana shi ga aswadu aswadu dinnan ba shine ubansa ba a'a ya rene shi ne dai ko ya auri uwarsa wato shi sunan uban Miqdadu Amr sunan ubansa Amr ibn Sa'labata wato yana cikin wanda suka fara musulunta yana cikin musulmi wanda suka fara karban musulunci tun farko shi Miqdadu ibn al-Aswad an ce ya fati hijira ta 33 to na umarci Miqdadu ibn al-Aswad inji sayyidina Ali ya tambaye min manzo sallallahu alaihi wasallam dan ni ina jin kunyar in fuskanci manzon Allah da wannan tambaya saboda duban ga Essa tana karkashi na ina auren Essa sai Miqdadu ko ya tambaye shi menene hukuncin bazi
faqala
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai alwala ke wajaba a cikin fitar mazi alwala ke wajaba idan mazi ya fita daga mutum ba sai yayi wanka ba a'a yayi alwala kawai to
babu zikirin ilimi wal fitya bil masjidi
babun halaccin ambaton ilimi da bada fatuwa a masallaci cewa daidai ne masallaci ya zamo makaranta bari ma ai asali makaranta a musulunci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babban makaranta yasa ba laifi masallaci a ce nan ne ake bada ilimi bari ma ai ya zamo kamar wajibi ya zamo duk masallaci ana kokarin yada ilimi irin yanda ake yanzu ake sakaci sai ya zamo kawai masallaci sai dai ai sallah a rufe a ce an raya shi rabin awa wannan tsakanin yini da dare a rasa rabin awa da za a samu wanda zai zauna ya faɗakar da mutane lamarin addini ai ba daidai ba ne ko da abin da yake tara mutanen babba a masallaci shine sallah yau idan da a ce duk masallatai na musulmi za a ware rabin awa a yini da dare a ringa faɗakar da mutane lamarin tsarki lamarin sallah da an maganin jahilci da yawa to amma galibi yakan zamo akan yi sakaci da haka haƙƙin masallatai su zamo makarantu wajen yada addinin Allah addinin nan dai da musulunci bai yiwuwa sai da ilimi ba a gadan addinin musulunci ba da ilimi ba maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yana faɗa wa mirasu hazal addini ilmu falam yariz zawul jahli nihriran salil al akarim addinin nan musulunci ana gadarsa ne fa da ilimi ba da cewa ni ubana ko kakana ko kakannin kakannina ba ma duk musulmi ne in ba kai ilimin addinin ba ka ɗauka ka gaji addinin sai ka tsaya ka yi ilimin addinin to sannan ne fa yake ka gaji addinin in kai ilimin addinin to ka gaji addinin da tsawa ai tambaya a bada amsa a masallaci menene hukuncin haka
da sana kuti wata bin sa'idin ala da sana lais bin sa'idin ala da sana nafi'un maula abdullahi bin umar bin khattabi ana abdullahi bin umar anna rajulan qama
cewa wani mutum ya tsaya a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama wato wannan hadisin mufhami ne amma ibhamun ba a sanadi bane a matani ne wa mufhamun ma fihi rawin lam yusam yanda mai baiquniya yake faɗa hadisi da ake kira mufhami shine wanda a cikinsa ba a faɗi wani ba an faɗi wani mutum amma ba a faɗi sunansa ba ko wata mace ba a faɗi sunanta ba sai a ce mufhami ne to mufhami yakan zo a matani kamar wannan yakan zo kuma a sanadi kamar cewa na karɓi hadisin a hannun wani mutum ba a faɗi sunansa ba to shi inda ibhami yake ƙwarar hadisi inda ya zamo a sanadin ne domin haka ya sa shi wannan da ba faɗi sunansa ba ba za a san sifarsa ba amintacce ne wanda za a iya karɓa hadisinsa koko ba haka yake ba to shi wannan mutum ya tsaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi daga ina ne kake umartar mu mai harama da hajji ina ne za ka ce mai harama da hajji daga wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato asalin ihlali shi ne daga murya da talbiyya amma a nan wato ana nufin lazuminsa shi ko musabbabinsa shi ne harama ana nufin daga ina ne za ka umarce mu mai harama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي
منزل آل مدينة منزل حليفة
متى نم مدينة انزاس زو حج to za su yi harama da hajjin ne tun daga gun da ake kira Zulhulaifa. Mutanen Sham kuma idan za su yi haji za su yi harama ne tun daga gun da ake kira Juhufa. Wato gurin haraman mutan Madina shine Zulhulaifa, ya fi kowanne daga cikin guraren haraman nan nisa daga Makka. Ya fi kowanne nisa daga Makka. Mutanen Sham da su kenan da Misra da makamantansu su yi harama daga Juhufa. Sannan mutanen Najdu su yi harama daga Karanul Manazili, wato sunan wani dutse ne. Sunan wani dutse ne dafe yake da arfa shi wannan dutsen. Wani dutse ne wato gogagge wanda yake a kewaye, kai ka ce dogon mutum ne yake leko arfa. To, Abdullahi ibn Umar ya ce, suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mutan Yaman ma su yi harama daga Yalamlamu. Su yi harama daga Yalamlamu, wato wani dutse ne ƙarshen Tihama, tsakaninsa da Makka tafiyar yini biyu, irin tafiya ta da da ake a raguma. Abdullahi ibn Umar yana cewa, amma magana cewa wayu hillu ahlu lemani min Yalamlama, ni ban ji wannan ba daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama, amma dai mutane sun faɗa min cewa manzon Allah ya faɗa. Shi yasa dai tashi kawo hadisin, ya kawo iyaka inda ya ji, kuma ya kawo wanda ya ji mutane, ya ji a bakin mutane, ya kawo iyaka wanda ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai daga baya kuma ya nuna ƙarin da ya ji daga bakin mutane. Babin wanda ya bada amsa ga wanda yake tambaya, kiyama da tambayar da shi mai tambayar yayi, a baiwa mai tambaya amsa, a wajen bashi amsar a yi masa ƙari ma akan abin da ya tambaya. Shi ya tambayi magana ɗaya ko biyu, a faɗa masa magana uku ko huɗu don ya ƙara fahimtar abu ko ya ƙara ilimi.
Haddasa na Adamu قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
كيو يا كربو daga annabi Abdullahi ibn Umar ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama
anna rajulan sa'alahu ma yalbasu muhrimu,
cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wane tufafi ne ya dace wanda ya yi harama da haji ko umra a ce ya sa? Wane irin tufafi ne aka yi wa wanda ya harama da haji ko umra izini a cikin ɗaurawa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba daidai ba ne wanda ya harama da haji ko umra ya ce zai sa riga. Ba daidai ba ne wanda ya harama da haji ko umra ya ce zai naɗa rawani. Haka nan kada ya ce zai sa wando ko kuma burnus, tufafin da yake rufe tun daga ka har baya. Haka nan ba daidai ba ne ya sa tufafin da yake arna shi da waras, wato wani tsiri ne da yake fitowa a ƙasar Yaman, ana yin rini da shi. Koko za'afaran, kuma shi wanda ya harama da haji ko umra in bai samu takalman da suke wato fada ba, idan bai samu takalman da suke fada ba, to ya iya sa sau ciki, amma kuma ya yanke sau cikin da zai sa har ya zamo sun zama rufin nasu ƙasa da idan sansa ne, wato ya yanke wajen dunduniyarsa yadda zai zamo dunduniyar ta fito daga gaban ƙafar, don takalmin ya rufe gaba ɗaya wannan ba laifi, amma dai wajen dunduniyarsa ya zamo a yanke yake. Shi yasa a nan shi mai tambayar ya yi tambaya ne daga tufafin da za a sa. To amma kuma wajen ba da shi amsa, aka ba shi amsa ma a kan takalma, irin takalman ma da shi muhurumin zai sa.
Kitabul wudu'i.
To wato an gama kitabul ilmi. Kitabul ilmi ya zo ƙarshe. Da ya zamo kitabul ilmi ya zo ƙarshe, sai ya zamo Buhari ya biyan masa da magana akan wato a ibada mafi daukaka ita ce sallah. Ita ko sallar nan tunda yake ba ta ingantuwa sai da tsarki, to yake nan sai a fara magana akan tsarkin da ake bukata kafin ai sallah shine alwala. Shi yasa sai Buhari ya kawo maganar alwala, ya kawo kitabul wurui, saboda ita alwala shi tsarki miftahus salati, miftahus salati ad-daharatu ko al-wurui. To kuma duk a sharuɗa na sallah ai ba kamar tsarki, to shi yasa sai ya fara kawo wannan kitabul wurui. To ko anan zama tashi kitabul wurui to wannan littafin alwala kenan. Wato in an ce ru'u da ramar wawi, to ya zama shi kansa yin alwala. Ayin ko an faɗa wa ru'u da fatar wawi, to ruwan da ake alwalar da shi, ko da yake akwai wanda suka ce ita kanta alwalar yin nata ana cewa da shi wa ru'u, kamar yadda ruwan alwalar kansa ana ce da shi wa ru'u. Asali dai lafazin ru'u an tsago shi ne daga wara'atu, wara'atu kyau ko tsafta, wato saboda cewa mai sallah yana tsaftace jikinsa ne, shi yasa sai ya zama kyakkyawa ko tsaftatacce. To babu abin da ya zo game da alwala da kuma fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, idza qumtum ba'a wudunku, idan kun tashi zuwa ga sallah, an kuna nufin ku yi sallah, ko waɗanda suke mummune to lalle ne akan ku fara wanke fusakunku da hannayenku har zuwa kusassarun hannu, da kuma ku shafa da kawunanku, da ku wanke kafafunku zuwa idan sau. Buhari ya ce shi ne Abu Abdullahi. Ya bayyana Nabiyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana anna farar ru'u, cewa farilla alwala a wanke sau ɗaya, in aka wanke sau ɗaya, aka wanke fuska ɗaya, aka wanke hannu ɗaya, aka wanke kafa sau ɗaya, to wannan ya wadatar, ba sai an wanke sau biyu ko sau uku ba. Wata ran kuma wani lokacin ko manzo Allah ya yi alwala biyu, wato ya wanke fuska sau biyu, ya wanke hannaye biyu, ya wanke kafafu biyu, ya yi alwala ma kuma sau uku uku, ya wanke fuska uku, ya wanke hannaye sau uku, ya wanke kafafu sau uku. Bai daɗi babu su yankewar uku, bari ma an karɓo hadisi wanda Ibn Mushabin ya rawaito an abihi an jaddihi, wanda Abu Dawud ya fidda shi, wanda isnadin kyakkyawa ne, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya yanke gaɓoɓinsa sau uku uku, sannan ya ce wanda duk ya ƙare, wanda duk ya ƙare a kan wannan, to haƙiƙa ya munana, ya yi zalunci, ya munana, ya yi zalunci. Wannan ya kawo a matsabar malikawa aka samu saɓani. Wankewa ta hudu, wankewa ta hudu karahiya ce ko kuma haram?